أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ɗan uwa barkanmu da haduwa a wannan yammaci mai albarka, wadda muka zauna domin ɗorawa daga inda muka tsaya cikin karatunmu na littafin Ubdatul Ahkam. Wannan shi ne zamanmu na 67 a cikin jerin wannan silsila mai albarka. Kuma yau muna 19 ga watan Zulqa'ada shekara ta 442 bayan hijirar shugaba alaihi salatu wassalam. Wasu zodiyoyi na 29 ga watan Julai shekara ta 2021 miladiya. Kuma insha Allah yau za mu shiga cikin kitabul buyu'i, wato ɓangaren da zai mana bayani akan dokokin kasuwanci daga cikin wannan littafi. Da farko dai, wato kasancewar shi ɗan adam baya iya wadatuwa da iya abin da ke hannunsa, kuma baya iya wadatuwa har ila yau da abin da ke hannun ɗan uwansa. To wannan sai ya sa kasancewar ɗan adam kuma baya iya rayuwa shi kaɗai, dole sai tare da wani. Za ta yi yana da wani abin a hannunsa, to amma kuma akwai wani abin a hannun ɗan uwansa wanda shi yana so, shi ma yana buƙata don gudanar da rayuwarsa. Shi ma kuma wancan ɗan uwan nasa yana da wani abu wanda shi ma wannan ɗin yake so. Wato saboda wannan ne sai Allah Barkatu Sarki ya halatta yin kasuwanci ta sigar kai ka ba da abin da ke wajenka don ka karɓi abin da ke wajen wancan. A farkon rayuwar ɗan adam, kafin a ƙirƙiri kuɗi, domin ƙirƙiri kuɗi daga baya aka ƙirƙire shi, to kafin a ƙirƙiri kuɗi ɗan adam yana yin wani abu ne da ake kira bani gishirin baka manda, wato trade by barter a Turanci. In kana da amfanin gona, wancan shi kuma makiyayi ne, yana da dabba, to sai ka kawo wani abu, damin hatsi ko buhun gero ko na dawa, ka bashi, shi kuma sai ya baka akuya ko tinkiya daga cikin garkensa. To irin wannan ake yi da can kafin a ƙirƙiri kuɗi. To yayin da aka ƙirƙiri kuɗi, to sai ya zama ainihin kuɗi na farko a musulunci zinari ne da azurfa, wanda su kansu suna da ƙima tasu ta kansu, ba kuɗi ne irin wannan na takardu wanda ba su da wata ƙima tasu ta daban ba. Bambancin kuɗin musulunci da wannan kuɗi na yanzu shi ne, kuɗin musulunci azurfa dama tana da ƙima tasu ta kanta, haka nan zinari yana da tasu ƙima tasu ta kansa. Amma ba kamar kuɗin yanzu wanda kawai zane ne bambancin su ba. Misali kuɗin yanzu in na aje wannan naira 1000 ne, wannan naira 500 ce, babu wani abin da naira 1000 tafi naira 500 da shi in ba zane ba, kawai zane ne bambanta su. Da haka ta ka'ida kuma ta musulunci, shi kuɗi a musulunci dole sai an samu bambancin ƙima tsakanin wannan da wannan, sannan za a samu bambancin daraja. Amma in bai fi shi daraja ba, to ba zai fi shi ƙima ba. In bai fi shi ƙima ba, ba zai fi shi daraja ba. Dole sai an samu wannan bambanci, sannan a samu wancan bambanci. Da saboda haka, kasancewar Allah Madaukakin Sarki ya halatta yin kasuwanci don ɗan adam ya samu sauƙin rayuwa tsakanin ƴan uwansa bil adam, shi ya amfana da su, kuma su amfana da shi. To wannan sai ya sa wato ahlul jahiliya tun a wancan zamanin mabuta jahiliya suna yin kasuwanci a tsakaninsu. Amma kasuwancin baya wofintuwa, wato baya tsaraituwa daga cutuwa, wancan ya cutar da wancan, wancan ya cutar da wancan. To shi yasa musulunci sai ya aje wasu hukunce-hukunce domin su zama kamar kariya, kada jama'a masu yawa su cuci mutum ɗaya, kada kuma mutum ɗaya shi ma ya cuci jama'a masu yawa. kuma sannan aka haramta ciniki na garayi aka kuma haramta cinikin riba kamar yadda Allah ya rubuta shi a cikin Qur'ani wa halallahu al-bay'a wa harrama riba Allah ya halalta yin kasuwanci amma ya haramta riba hadisin farko a cikin wannan babin shine hadisi na 251 a littafin dake hannuna a littafin dake hannun dalibai kuma ya kai na 265 na'am bismillahir rahmanir rahim an abdullah ibn umara radiyallahu anhuma ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا او يخير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجع البيع وفي معناه حديث حكيم بن هزام وهو الحديث الثاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كتما وكذبا محقت بركه بينهما صدق الرسول الكريم وانا حديث نفر قوان كرموش لبسيرنا عبدالله بن عمر يدر على جبل قريش الرسول الله صلى الله عليه وسلم shi kuma ya karbo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qala cewa shi ya fada ya ce idza tabaya ar-rajulani idan mutum biyu suka yi ciniki a tsakanin su ko kullu wahidin minhum bil khiyar ko kowanne daga cikin su yana da zabi na a ci gaba da wannan a garfar da wannan cinikin ko kuma a fasa shi malam ya tafarraka mutakar ba su bar wannan wajen ba an gane bada karba su rabu da juna ba to kowannen su yana da zabi koda kuwa wannan ya mika kudin wannan ya karbi kayan to kowanne yana da zabi zai iya me wanda ya saya zai iya mayar da kayan yace a bashi kudin sa shi ma wanda ya sayar zai iya mayar da kudin yace a bashi kayan sa bada karba su riga sun rabu ba wa kana jami'an sun kasance su biyun suna tare aw yukhayyaru ahaduhum al-akhar ko kuma dayan su ya bawa ɗayan zabi duk zamu yi bayani a nan gaba yadda ake bada zabi din fa tabaya'a ala zalika sai suka yi cinikin bisa wannan zabin da ɗayan ya bawa ɗayan to qarwaza al-bay'u to idan haka ya faru to ciniki ya wajabta ma'ana ciniki ya tabbata wafi ma'anahu hadithu hakim ibn hizam a cikin ma'anar wannan hadithin akwai wani hadithin daga sayyidina hakim dan hizam sayyidina hakim dan hizam yana daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen makka kuma ya rayu rayuwa mai tsawo ya an ce yana daga cikin waɗanda suka yi tsawon rai a cikin sahabbai a wata fadar an ce ya shekara 60 a cikin kafirci shekara 60 kuma a musulunci ware ko wata rana an tambaye shi shine yake fadar wannan tarihi sannan kuma lokacin da Quraishawa suka tsare dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato Banu Hashim da Banu Muttalib aka tsare su a wani gu gaba ɗayan su zama ba a kowace irin hulɗa da su ba a saya daga gare su ba a sayar musu sannan kuma ba a aura daga gare su kuma ba a aurar musu tsawon shekara uku suna cikin mawuyacin hali to wannan Hakimu dan Hizami a sannan ma shi bai musulunta ba amma yakan je ya loda wa raƙumi alkama ko wani abu na abinci sannan sai ya saki raƙumi ya sako shi a cikin layin da ya tabbatar zai isa zuwa ga inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake to ko lokacin da aka yi fatuwa Makka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya lissafa shi cikin mutum uku ko hudu waɗanda yace waɗannan ina zata musu imani to ana nan kuwa sai ya musulunta din a ranar da aka fito Makka wannan shine Hakimu dan Hizam radiyallahu anhu an taba tambaye shi shin da kai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wane ne babba ne wai ana nufin kamar shekaru waye girbo ne sai ya ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine babba yace amma ni an haife ni kafin shekarar giwaye an fahimci maganar yawwa kaga ladabi tsantsar ladabi ce haka sabu annabi sallallahu alaihi wasallam kalma ma in za su fade ta game da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai sun tsaya sun zabi wacce kalma ce za ta fi dacewa da girmamawa da matsayin sa sallallahu alaihi wasallam. To wannan hadisin nashi shine hadisin nabi a wannan babu kala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah tsira da mun san Allah subhanahu wa ta'ala shi yace albayani bil khiyar masu ciniki guda biyu wato albayyan masu cinikayya kenan guda biyu bil khiyar suna da zabi ma lam yatafarraqa matakar ba su rabu da juna ba au qala ko mun cewa yi hatta ya tafarraqa har sai sun rabu da juna fa in sadaqa wa bayyana idan kum idan suka yi gaskiya kuma suka bayyanar da wato abin da ke tare da su kamar in abin da zaka sayar din yana da wata wani aibu ko ka fito ka faɗa to manzala sallallahu alaihi wasallam sai idan suka yi haka burika lahu ma fi bai'ihima za a yi musu albarka a cikin cinikin su haka nan kai ma mai kuɗin da zaka sai kayan in a cikin kuɗin ka akwai wanda ya yage ko yake da wata illa to ka fito da shi fili wanda zaka mika wa kuɗin ya tabbatar ya gan shi kada ka ɓoye wata naira dubu ya gaggiya ko jeman miya ka ɓoye ta tsakankanin kuɗi wannan ba daidai ba ne. To idan suka yi irin wannan suka bayyanar da aibin da ke cikin hajarsu kuma suka yi gaskiya cikin zancensu burika lahuma fi bayyihima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce za a sanya musu albarka a cikin cinikinsu. Wa in katama wa kadaba idan kuma suka ɓoye aibubbukan kayansu wa kadaba kuma suka yi ƙarya muhiqat barakatu bai'ihima to za a tauye albarkar cinikin nasu cinikin zai zama babu albarka. Wannan kaga wannan hadisan guda biyu sun gaya mana wasu ƙa'idodi ne na kasuwanci waɗanda in ɗan kasuwa ya kula da su in Allah ya yarda Allah zai sanya albarka a cikin kasuwancinsa kuma za a daina samun rigima tsakanin mai saye da mai sayarwa. To yace idza tabaya'a ar-rajulani bi kulli wahidin minhuma bil khiyar idan mutum bai suka yi ciniki da junan su kowanne yana da zabi wato wannan idza din nan har bu shartin ne amma ba jazimi bane jumlan kuma tabaya'a ar-rajulani an ce fi in shartin ne cewa kowanne su yana da zabi to jawabin sharadin ne haka nan kuma shine jaza'in sharadin jumlar ma lam yatafarraqa wato tahadidi ne iyakan cewa ne na zamanin da suke da zabi din bar arba su rabu ba wato in suka riga suka rabu to zabin ya riga ya kare zabin mayar da abu ko ka mayar da kudin a baka kayanka ko ka mayar da kayan a baka kudinka to in dai sun riga sun rabu to babu wannan zabin. Ma'anar hadisin abin kuli Allah madaukakin sarki ya shar'anta a bisa harshen manzansa sallallahu alaihi wasallam kuma hakika shari'ar Allah ita ce gaskiya domin ita ce shari'ar da gaba ɗayanta maslaha ce ga bayinsa cewa idan mutum biyu suka yi kasuwanci a tsakaninsu suka yi cinikayya to kowanne ɗaya yana da zabi matuƙar ba su rabu da juna ba domin cewa idan ɗayansu ya zabi ya bar cinikin to ya halatta gare shi ya dawo da kayan da ya saya a bashi kuɗinsa ko kuma shi mai kaya ya dawo da kuɗin da aka bashi ya karɓi kayansa ko da ɗayan ya yarda ko bai yarda ba kaga saɓanin yanzu wayan dai ka riga ka bayar an ci la'ada shi ke nan sai a ce ai kasuwa ba ƙarya ba ce nan take fa ka riga ka biya kuma agun ba a rabu ba ka dawo da kuɗin amma sai a ce ai kasuwa ba ƙarya ba ce to kaga wannan ba daidai ba ne. Malamai suka ce ko shi ɗaya abokin ciniki ya yarda ko bai yarda ba kuma ɗayan zai yana iya ba wa ɗayan zabi misali mutum ya ce na baka daga nan zuwa yamma ko daga nan zuwa gobe ko daga nan zuwa jibi ko daga nan zuwa kwana biyu ko uku ka je da abun in an samu wata matsala ka dawo min da shi in baka kuɗin ka ai ana yin haka ko to wannan musulunci ya yarda da irin wannan ba da zabi. Na'am. Na'am. Eh. bai wannan dama babin yana magana ne akan khiyar wato zabi a kaidar kasuwanci dole ne ya zama akwai zabi na cewa in ka sayi abu nan da kwana kaza ko nan da awa kaza in an samu wata matsala zaka iya dawo da shi a baka kudinka dama akwai wannan a musulunci a ci ga wani abu na kasuwanci wanda babu zabi irin wannan a ciki to gaskiyar magana mafi yawa akwai zalunci a ciki misali anan ga za mu karanta kamar kasuwancin da ake wai na notice an san notice ko kamar ma sai da kayan lantarki shikenan sai a kawo shi a zuba kawai sai dai ka saya yadda yake kamar television ko receiver ko wani abu in ka je in yayi shikenan in bai yi ba asara tana kanka to kaga wannan haramun ne a musulunci saboda me saboda babu zabi gare ka shi mai sayarwa kullum shike da riba kenan shike da riba riba tana wajen shi kai mai saya ba za ka amfana da komai ba kai mai saya zai zama kamar bai'ul garar ne in ka sai abun kamar cinikin buri ne a sama an fahimta ko yawa ko kamar a gaba za mu karanta ko kamar a masinci yace nawa ka sayi kamuna zan jefa fatsata ko zan jefa ragata ta kamun kifi nawa zaka sayi abinda na kamo shikenan sai ka ce ka saya kaza shikenan yace to kawo kudin sai karɓi kudin sa a arzikin sa sai ya jefa in ya kamo kadan wanda bai kai kudin ka ba to kai asara in ya kamo fiye da kudin ka kuma shi yayi asara to wannan ma duk musulunci ya hana haka nan har cinikin yabanya duk musulunci ya hana bisa akwai ka'idodi ko da za a yi cinikin yabanya akwai ka'idodin da dole sai yabanya ta cika wannan sharuɗin sannan sai a yi fiqhun hadisin dai shi ne abu na farko da za mu riƙa daga cikin hadisi shi ne mashru'iyyar ba da zaɓi a gurin da aka yi ciniki matuƙar ba a rabu ba kowanne yana da zaɓi tsakanin mai saya da mai sayarwa Imam Shafi'i da Imam Ahmad suna aiki da wannan hadisin a mazhabarsu amma Imam Malik da Imam Abu Hanifa ba sa aiki da shi saboda shi Malik ya kafa wanda da cewa saboda wai ya hadisin khabarul wahid ne an ruwaito shi daga sahabi daya daga tabi'i daya to dan haka sai fifita aikin mutanen Madina ya tarar da mutanen Madina ba sa aiki da wannan fahimtar to da sai fifita wancan din to amma dai gaskiya abinda malamai da dama suna ganin cewa ai aiki da hadisin shi ne tunda hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ne duk da cewa aikin mutanen Madina din ma a hujja ce mai karfi a cikin addini amma daga cikin malaman mazhabar Malikiya akwai al-Imam Ibn Habib daga cikin almajiran Imam Malik shi yana aiki da wannan hadisi sai abu na biyu da za mu rika daga cikin hadisin shi ne wato ɗayansu ya ba wa ɗan uwansa zaɓi shi ne kamar ya ce na baka daga nan zuwa kwana kaza idan wani aibu idan ka gano wani aibu a cikin wannan abin da na sayar maka to za ka iya dawo min da shi to duk da cewa malaman fiqh sun lissafa irin wannan zaɓin ya kai wajen kala takwas daban-daban haka nan faɗarsa da ya ce hata ya tafarraƙa cewa malamai suka ce to idan har irin wannan ɗin in aka rabu to shi kenan babu sauran zaɓi ga mai saye ko ga mai sayarwa ɗin amma wasu abubuwan kamar irin su waya ta hannu misali za a iya ba da kwana biyu kwana uku in dai sakwance ka je in ka samu matsala da ita ka iya dawowa a baka kuɗinka wannan duka ba laifi ba ne amma irin wannan ɗin kuma idan abin da ka saya ɗin ya samu wata illa a wajenka to dole sai ka biya ƙimar wannan illar kamar misali mutum ya sayar maka da babur ya ce ka je ka in har an samu matsala nan da sati biyu ka dawo min da shi in baka kuɗinka bayan ka je da shi sai ka ga babur ɗin yana baka wata matsala ko ka tarar ko an taɓa faɗuwa da babur ɗin
kanshi ya karkace ko wani abu da ya haka da sani sai ka dawo da shi to da ka dawo da shi sai shi ko mai babur din sai ya gane babur din yayi faci a wajen ka ki ka dawo da tayar sa asaci to wajibin ka ne sai ka canza mar wannan tip din shi kuma zai baka kudin ka sai kuma sai ka canza mar tip din misali kamar haka babu ma nuhiya anhu min albuyu'i wannan babu zai mana bayanin abin da aka hana daga kasuwanci nau'o'in kasuwancin da musulunci ya hana an abi sa'id bin al-khudri radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil munabazati wa hiya qarbu ar-rajuli sawbahu bil bay'i ila ar-rajuli qabla an yuqallibahu aw yanzura ilayhi ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب ولا ينظر إليه وانا حديث أنكر أشرك أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ودعناه من شافة الأستيوى لشيلة سيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري صوبي إنا أشكل دك سهر بم مدينة سنفيس دك يوم حديثي يعني دك سهر سهر بم دك رويتو إلمي من يوم دك غريس Abu Sa'id al-Khudri shi jikan Khazraj ne daga bangaren jikan Khudratu ne daga bangaren Khazraj dama sun fi yawa akwai bangaren Aus su Sayyidina Sa'ad bin Mu'az akwai kuma bangaren Khazraj sune su Abu Sa'id al-Khudri dama bangare biyu ne sahabban Madina al-Ansar to an rawaito wannan hadisi daga gare shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle man da Allah ila da amince Allah subhanahu wa ta'ala gare shi naha anil munabazati ya hana cinikin munabaza dinnan sai ya fassara shi a gaba yace wahiya darhur rajuli thawbahu bil bay'i ila ar-rajul qabla an yuqallibahu aw yanzura ilayhi shine mutum ya jefa wa dan uwansa tufafinsa bil bay'i da ciniki ila ar-rajul zuwa ga wani mutum abla an yukalluwa tun kafin ya jujjuya shi aw yanzu da idai ko ya duba cikin sa shine kamar misali an zo kasuwar tufafi kai ka zo da kudi ni na zo da tufafi sai kai haka ka bude kudin a hannunka ni kuma zan yi haka bude tufafin shikenan in na yadda kai ma ka yadda sai ka san jefa ma tufafin sai kuma sai ka watso kudin kaga kai baka caje tufafin ban karbi tufafin ka caje shi kaga shin akwai fashi a jikin tufafin nan shin yaya yadin da aka dinka rigar da shi yaya yake duk baka duba wannan ba baka duba kaga wannan irin dinki aka yi wa tufafin ba kawai daga nesa na bude ma tufafin kai kuma kawai ka bude min kudi a hannunka ni kuma ban san nawa ka bude min ba kawai da naga kudi a hannunka to shikenan sai in jefa ma tufafin ga kuma ka jebo min kudin to wannan haramun ne a musulunci to sai kuma mulamasa wala ha anil mulamasa haka nan ya hana mulamasa shine lamsu thawbi wala yanzuru ilayhi shine taba tufafi ba tare da an duba ba shikenan an tsaya kamar a cikin duhu suke yin ciniki kamar da Imam Shafi'i ya fada a cikin duhu suke yin ciniki sai mutum ya zo da abin shi sai ya ce ka taba in har ka taba to ka saya kenan tabawar ka shine sayar wannan duk suna yi a zamanin jahiliya bayan wannan ma akwai wani kasuwanci shi ma da suke yi mutum zai zo da fili ya ce nawa za ka sayi jifanka sai ka ce na saya dubu kaza misali na saya dubu ɗari sai ce to na sayar ma sai ba ka dutse sai ka ƙure iya ƙarfinka ka jefa a filinsa iya inda dutsen nan ya tsaya to iya inda ka saya dubu ɗari ɗin in kana da doguwar hammata dutsen yayi nisa shikenan ciniki yayi a rana in kuma kana da gajeriyar hammata ko gajeren hannu jifan bai yi nisa ba shikenan kai an kware ka to kaga wannan duka musulunci ya hana saboda a musulunci dole ne duk abin da zaka saya sai ka caje shi ka duba in yana da wata matsala yana da wata illa shikenan ba za ka saya ba haka nan kuma dole ne ya zamto akwai zaɓi tsakanin mai saya da mai sayarwa ko da bayan an saya ɗin kana da damar in ka je ka duba ka ga illa ka dawo da shi amma shi a wannan nau'in kasuwancin munabaza da mulamasa babu wannan zaɓi in ka riga ka saya kenan shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana amma musulunci ya yarda da cinikin katon su nake katon misali a takalmi na san yadda yake na san kwari shi na san yadda yake kamfanin da ke kai kake da kamfanin na san yadda kowanne kwaya daya na taba saya na ga yadda kwaya dayan sai ko kuma ka ban sample na duba na ga yadda to shikenan musulunci ya yarda zaka iya kawo shi katon katon kowanne katon takalman nan guda 50 ne shikenan ni kuma sai in biya kudin katon katon din kaza ne wannan musulunci ya yarda
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لباد ولا تسر الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يهلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وساعا من تمر وانا حديث أنكر أشد قصيرنا أبو هريرة رضي الله عنه ونسينا أبو هريرة رضي الله عنه ينا دلسكين صحابا لسك في يوان رواية الحديث حاصل ما باب واندي فيش يوان حديثي أشكين ست سيها دلسكين دكان مروية حديثي daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam an rawaito wannan hadisi daga gari shi yana cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzon Allah tsira da amince Allah tabbata gari shi ya ce la talaqaw ar-rukban kada ku rika fita kuna tarar mahaya wato kamar mutanen kauye da za su tawo akan dawakai ko akan jakuna ko akan abun hawan su kada ku rika fita kuna tarar su tare kenan yadda abin da ake cewa tare manzana sallallahu alaihi wasallam ya hana yace wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'd kada ɗayan ku yayi ciniki a bisa wato a bisa cinikin sashi kada sashin ku ya rika yin ciniki a bisa cinikin sashi wala tanajishu kada ku rika yin tanajishi shine kamar yin wa mutum dan kore mutum ne ya kawo saniyar sa kasuwa saniyar nan ba ta fi kamar 50,000 ba kai kuma sai ku hada baki da shi sai ka zo kana cewa wani ya taya kamar 45,000 sai kai kuma ka zo kana cewa 50,000 ka sayar 50,000 ka sayar 50,000 shikenan shi kuma sai ya ce a'a ta fa haka to kaga shikenan shi wannan wanda ke ci wanda ake ciniki da shi bai isa shi kuma yanzu ya taya 50,000 sai dai sama an bayyana mutum ya rika tada farashi ba da niyyar saya ba mutum ya rika zuwa yana taya abubuwa dan kawai ya kara musu kuɗi ko ya kara musu daraja a idan masu sayi wannan haramun ne wala yabi hadirun libadi haka nan kada dan birni ya sayar wa dan kauye kayansa dan kauye ya zo da kayansa shikenan kai dan birni sai ka karba ka ce bari in sayar maka sai ka je ka masa walawala ka zo ka sayar kamar yadda dai yanzu ake yi irin cinikin na kama din nan dan kauye ya zo da ragonsa zai yi kamar 20,000 shikenan kai mahauci ka zo kasuwa baka da ko sisi sai ka zo ka ce to nawa ka sayar mun ku yi ciniki da shi a 20,000 sai ka ce masa to ina zuwa shikenan sai ka dan dama mar fara ka zaunar da shi a rumfa yana hutawa sai ka zaga kasuwa in ka samu mai 22,000 shikenan sai ka ce to ka sayar mar sai ka sayar da ita 22,000 sai ka zare 2,000 ka sai ka kawo mishi 20,000 ka ce to ga kuɗin ka kuma haka ma igin shikenan ya karbi kuɗin shi sai ya tafi to wannan shi ma haramun ne shine wala yabi hadirul libadin kada dan birni ya rika sayarwa dan kauye kayansa wala da sirrul ganam kada ku rika tsari tumakai dan nonon su ya taru su a zamanin su ana shan ana tatsar nonon tumakai ana sha saboda haka wani wasu za su sayar da tinkiya tunda ita tinkiya gwargwadon yadda ake samun nono daga jikinta gwargwadon haka tsadar ta take don haka sai su tsare tinkiyar su daddaure mata jikinta sai hantsarta ta kumbura sosai kai mai saya in kaga hantsarta ta kumbura ta yi girma kaga ba za ka taya da karamin kuɗi ba za ka sayi ta da tsada
to annabi sallallahu alaihi wasallam yace to kada a rika yin haka wa man ibta'aha wanda ya sayi wato irin wannan dabbobin da aka yi musu irin wannan hikimar fa huwa bi khairin nazari to mutum yana da wato mafi alkhairin nazari guda biyu ko zabi guda biyu ba da an yahruba bayan ya taqita in radiyaha amsakaha in ya yaddada adadin nonon da yake bayarwa to shikenan sai ya rike ta haka wa in safitaha raddaha idan kuma yaga abun bai masa ba ka taqita yanzu nan ka samu kamar lita biyu in sani ya ce in tinki ya ce in akuya ce ka taqita yanzu nan ka samu lita biyu gobe da safi ka taqita sai ka samu rabin lita jibi ma ka sake taqita sai ka samu rabin lita to kaga kenan wannan yana nuna maka ainihin abin da take bayarwa dama rabin lita ne waccan dabarar da aka yi mata aka yi algus shi yasa har aka samu lita biyu a karan farko to dan haka kana da damar ka sake mai da ita ga wanda ka saya gare shi sai radda ha sai dawo da ita wasa'an min tamrin da kuma mudu guda na dabino saboda wancan amfanuwar da kai da ita sai ka dawo da ita tare da mudu guda na dabino eh kaji an tsar adalci to hadisin gaskiya ya tattaro hukunce-hukuncen da yawa abu na farko shine hukunci na farko ko matsala ta farko da zamu tattauna a kai shine magana akan tare fita a tare ɗan ƙauye a sai kaya daga gare su to wannan akwai hukunce-hukunce sun kai kashi uku a cikin wannan hukunci na farko shine hukuncin shi kansa aikin tunda a shari'a ta hana shi na biyu shine ingancin cinikin da aka yi shi ta wannan dalilin fita yayi ya tari ɗan ƙauye ya sayi abu to shin me hukuncin wannan kasuwancin ya yi ko bai yi ba cinikin za a iya ɓata cinikin ko ko za a bar shi a matsayin ya yi abu na uku shine shin shi wanda ya saya ɗin nan yana da zaɓi ko kuma wanda aka saya daga gare shi yana da zaɓi na rushe cinikin daga baya ko kuma bai da wannan zaɓi to abu na farko fuska ta farko shine wato ta dalilin wato hukuncin shi wannan irin kasuwancin idan mutum ya fita ya tari ɗan ƙauye ya sayi abu don ya samu araha yana sane kuma alhali yana sane da haramcin hakan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya nufi yin hakan ne don neman araha to shi kenan wannan mutumin lalle haƙiƙa abin da ya yi haramun ne domin ya saɓawa sarihin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da ya fi bayyana amma idan mutum ya fita ne dan wata buƙatar sa misali baƙo yayi sai je rakiyar baƙon ko kuma ya fito ne ya dawo ne daga gona sai ya haɗu da ɗan ƙauye da kaji a hannunsa ko rago a hannunsa ko hatsi ko wani abu shikenan sai suka yi ciniki a tsakankaninsu da shi da wannan ɗan ƙauyen to wannan babu komai ko kuma gidansa ne a hanyar da ƴan ƙauyen suke wucewa ya fito ƙofar gida sai ya ga ɗan ƙauye ya zo wucewa da kayansa mai araha sai ya saya to wannan babu komai shi ma babu haramci kuma duk wanda ya yi wannan to bai yi laifi ba a shari'ar musulunci abu na biyu shine ingancin kasuwancin shin za a bar shi a matsayin ya inganta irin wannan cinikin ko kuma za a lalata cinikin Imam Shafi'i ya ce shi a wajensa wannan cinikin dai an riga an kulla shi to haƙiƙa an yi laifi amma cinikin ya kullu ba za a ɓata shi ba matuƙar dai akwai zaɓi matuƙar akwai zaɓin shi ɗan ƙauye in ya shiga kasuwa ya ji yanayin abin kamar an bugi hancinsa sosai zai iya ya dawo da kuɗin a bashi kayansa to in akwai wannan zaɓin to shi kenan ciniki ya inganta idan kuma babu wannan zaɓin to ciniki bai inganta ba a gun Imam Shafi'i amma Imam Malik shi ya daba akan cewa irin wannan cinikin bai inganta ba kwata-kwata ma tunda shari'a ta hana to ko an kulla shi sai an warware abu na uku ko fuska ta uku shine fuskar zaɓi ya zamto babu cutarwa ga su ƴan ƙauye masu shigowa kuma ya zamto suna sane da ainihin farashin abin a kasuwa to idan sun san wannan sun san ainihin farashin dama ana sai da abin nan naira 500 ne sai kai ka zo ka tare su a hanya kuka yi ciniki suka sayar maka 480, to wannan babu komai. Tunda su ma sun san farashin, kai ma ka san farashin, rage kawai su kai maka, to wannan babu komai. Sai abu na biyu, ko kuma matsala ta biyu wacce za mu tattauna a kai shi ne, faɗar Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce, wala yabi ba'dukum ala bai'i akhihi, ko kuma wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'dhi. Kada sashen ku yi rikin ciniki akan cinikin sashi. Mutum ya zo ya saya abu, misali buhu ne, buhun dawa ko na gero, ya zo ya taya ya ce an sayar min 20,000, ka sayar 20,000? To mutumin yana kokarin dawo masa da amsa shi mai kaya, kai kuma ka zo wucewa shikenan, malam in ka sayar min 20,000 ni zan saya. To wannan haramun ne, musulunci ya hana. Malamai suna da maslaki biyu, wato matafiya guda biyu a game da wannan tafsirin ita kanta kalmar. Abu na farko suka ce ana nufin tayi ne, cewa idan har mutum, wani mutum daga cikin musulmai ya tayi abu, to bai halatta ga wani daban yanzu shi ma ya tayi ba, matuƙar dai ya jira wancan din ya saya ko kuma ya bar abin, sai ya jira wancan ya bar abin gaba ɗaya, sannan in ya zo shi kuma sai ya zo ya nasa tayi gaba. Amma bai halatta wani yana ciniki ya taya, kai kuma ka zo ka ƙara yin tayi akan nasa tayi, bai halatta ba. Kamar yadda yawanci yanzu ake yi a wannan akara, yawanci aka fi irin wa'innan cinikayyar. Imam Malik ya ce haramun ne, bai halatta ba. Matuƙar dai wani ya taya abin yana cikin cinikin, ba cewa yayi ya fita ba, to bai halatta wani ya zo ya tayi a karɓi tayinsa ba. Abu na biyu, wasu malaman suka ce kamar Imam Shafi'i da Imam Abu Imam Ahmad bin Hanbal suka ce shine a wajensu ciniki, wato tayi akan tayi halal ne, matuƙar dai ba a karɓi tayin na farkon ba. Shi na farkon da ya taya, na'am, na farkon da ya taya ba a sallama masa ba, tunda ba a sallama masa ba, to haramun ne kai kuma ka yi, a ya halatta kai kuma ka yi yin ƙari akan tayinsa. Amma in an riga an sallama masa, ko kuma an kai ga cewa bari a je a gaya wa mai kayan, dillali ya ce bari ya je ya gaya wa mai kayan, to haramun ne kai kuma ka zo ka yi ƙari akan wannan. Yawwa, an fahimta? Yawwa. Amma idan abin da ake kira auction, akwai abin da ake kira auction, wani ciniki ne wanda Turawa ke yinsa, Larabawa ma suna yinsa a wancan zamani, to shi kuma ya halalta. Kamar mutum ya zo ya ajiye motarsa, sai masu saya su zo da yawa, kamar mutum 10 ko 20, sai wannan ya ce miliyan ɗaya, sai shi kuma mai sayarwa ko dillalin ko kuma ainihin mai motar sai ya ce akwai mai ƙari, sai wani ya ce miliyan ɗaya da rabi, sai shi mai wannan ɗin ya ce to an saya miliyan ɗaya da rabi, akwai mai ƙari, sai wani ya ce na ƙara 100,000, ce akwai mai ƙari, wani ya ce na saya kaza, to wannan ya halatta a musulunci, ya halatta, nau'in ciniki ne hakan shi ma. Ƙwarai da gaske, nau'in ciniki ne hakan, wannan ya halatta, shi ake kira auction. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa yin haka, mutalana ya fito da wani abu na sayarwa, sai ce wa zai sayi wannan, sai wani mutum ya ce ya Rasulullahi ni zan saya da dirhami ɗaya. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce man yazidu ala dirhami, waye zai ƙara a bisa dirhami guda da wannan ya saya. Ya faɗi wannan sau ɗaya, sau biyu ko sau uku yana nanatawa, sai wani mutum daga cikin sahabbai ya ce ana akhudhuha bi dirhamaini, ni zan karɓa da dirhami biyu, wato na saya da dirhami biyu. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sayar masa. Hadisin yana nan a cikin Sunan Abi Dawud, Kitabul Zakati, hadisi na 1461. Haka nan Imam Tirmidhi ma ya rawaito shi a cikin Kitabul Buyu'i, ma ja'a fi bai'i man yazidu, hadisi na 1801, ko kuma hadisi na 1218. Haka nan Ibn Majah shi ma ya ruwaito wannan hadisi a cikin kitabun Tijarat, hadisi na 2198. haka nan Imam Ahmad ya kawo shi a cikin musnadu nasa hadisi na 12,158 da saboda haka shi ma wannan nau'in ya halatta to sannan Imam Shafi'i da Imam Ahmad bin Hanbal sun gina kiyasin su ne bisa hadisin wata ruwayar hadisin inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala yakhub ala khidmati akhihi kada dayanku yayi neman aure akan neman auren dan uwansa to anan malamai sun suka ce ya halatta mutum zai iya yin neman aure akan neman auren dan uwansa mutakar dai ba a sallama wa dan uwan nasa ba idan dan uwan nasa an sallama mar an yadda an yarjejeniya tsakanin waliyansa da waliyan matar cewa mun yadda zamu aura maka ita sadakinta kaza ne yace to a saurare ni nan da lokaci kaza zan kawo sadaki to bi halatta wani kuma ya zo ya shigo ya neme ta ba an fahimta amma idan kawai nema ne wannan ya zo ya yi hira da ita to ya halatta wani ma ya zo ya hira da ita wani ma ya zo ya hira da ita har sai an samu wanda iyayenta suka tsayar da shi a matsayin cewa shi ne mijinta an yarjejeniya shi za a bawa to daga nan ko ya kawo irin abin da ake cewa gaisuwa ko tambayar arziki to in dai yayi wannan to shikenan kuma haramun ne wani shi kuma ya shigo yace zai neme ta haramun ne ya amma in kafin hakan ne to wani ma zai iya shigowa domin wata rana an samu wata sahabiya daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam mata ita ce Fatimatu bintu Qais tazo ta shawarci Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa manema biyu suna neman ta akwai Sayyidina Muawiya bin Abi Sufyan akwai kuma Abu Jahami tace ya Rasulullahi wa zan aura Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mata amma Abu Jahami fa la yadau asahu an atiqihi amma shi Abu Jahami mutum ne mai yawan tafiya baya aje sandansa daga wuyansa da yake Larabawa kamar Fulani suke in za su tafiya suka in za su yi tafiya mai nisa suka tafi da sanda haka eh ko kuma musulmanan suka ce a mutum ne mai dukan mata shine kinayar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi a nan yace wa amma Muawiyatu fasulukum la mala lahu tace yace mata amma Muawiya talaka ne bai da dukiya walakin aiki Usama sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada shawara yace ta auri Usama Usama bin Zaid to da farko ba ta so amma tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa sai ta yadda ta auri shi Usama din bararren bawa ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam barar dan gidan Zaid ne Zaid bin Haritha shi kuma Zaid bin Haritha bararren bawan Annabi sallallahu alaihi wasallam da ta aure shi ko sai zama mata alkhairi mai yawa Fatimatu bintu Qais to a shikenan aka gina fahimta akan wannan za a ga kenan wannan ya Usama Muawiya ya nuna yana santa Abu Jahamin ma ya nuna yana santa amma daga ƙarshe Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya mata ishara ta aure wani daban a wata fadar an ce shi ma Usaman yana cikin maneman a wata ruwayar kuma an nuna kamar Usaman baya cikin maneman sai dai Annabi sallallahu alaihi wasallam ne yayi nufin ya hada su aure da Usama saboda ganin dacewa su kuma sai haka ya zama mata alkhairi to tunda ko hakan ne a shikenan anan ya halatta an wancan ya nuna yana so ya fara hira da ita wani ma in yaga yana so shi ma ya shiga matakar dai wancan din bai riga ya kawo kuɗi ba kamar yadda muka faɗa ba to sannan sai magana ta gaba matsala ta uku shine wala tanajishu da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce at tanajish shine kamar da ya gabata mutum ya tada kwadayin mai saya mutum ne ya zo yana ya saya abu abin da bai fi kamar 2,000 ba sai ya zo ya taya kamar 500 ya taya 500 ko da 800 haka a hakan ma yana tunanin kamar ko ya zurfafa kai kuma kawai ka zo wucewa saboda kuna da hadin baki da mai sayarwar sai ka ce wannan abin ai ya fi 2,000 ma kaza 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 daga nan sai shi kuma sai kari ma ya saya kamar 2,500 to wannan hakan da aka yi in dai da hadin baki tsakanin shi mai yin wannan tanajishin da kuma shi mai sayarwar to dukan suna cikin laifi amma an babu hadin baki tsakanin su kuma shi wancan din shi kadai yayi abin sa ba tare da hadin baki da mai sayarwar ba to shikenan laifi yana kansa shi kadai idan kora ko malamai suka ce in babu hadin baki tsakanin su kuma shi wanda ya saya din yaga abin yayi masa a yadda ya saya din yaga cewa kamar ba a bige hancin sa ba hakan yayi shikenan ciniki ya zurci wannan ganin kusan ita ce matsala ta ƙarshe a cikin a cikin wannan din sai kuma maganar wannan tsari dabba din dan za a sayar ita wannan fulani suna yi kuma mutane da yawa ma suna yi idan za su sayar da dabba sai su mata wata dabara ko a bata dusa ta ci ta ci da yawa sai a bata ruwa ta sha cikin ta kumbura saboda haka idan mai saya ya zo ya ganta a haka sai ya zata kibanta ne ai haka take tana da kiba sai ya sayar da tsara to wannan haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana saboda akwai cutarwa ga ita kanta dabbar sannan idan nonan dabban ne aka yi wa hakan aka dauri nonan dan dauri nonan suke su hana kuma in tana shayarwa su hana dan ya je ya sha to shi ma dan an cutar da shi sannan an cutar da dabbar kuma musulunci yana yin umarni da kyautatawa hatta ga dabbobi dan haka duk wanda yayi wannan yayi laifi kuma kai in ka sai dabba ka tana da wata illa to shikenan kana iya ka dawo da ita kamar yadda zaka sai dabba dan yin kiwo kazin da yawa mutane sun so duk sun sai dabbar da ainihin da dama a gida aka kiwata ta ka zo saya abun mai sayarwa sai ka tambaye shi kana son ka sai wacce take yar gari sai ya sayar maka da dabbar riga wacce bata saba da dauri ba ka zo ka daure ta a gida sai ka ga alamar bata saba da dauri ba ka kawo mata abinci ta kici saboda bata saba da irin su dusa da sauransu ba anan ma kana da damar ka mayar masa ya baka kuɗin ka ko ya canza maka wata ku saki wani ciniki wannan duka ya halatta wallahu a'lam ala ayi halin dai yan uwa duk abin da mutum zai yi na kasuwanci to mutum ya tana da ka'idar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa la darara wa la dirar babu cuta babu cutarwa kada ka cutar da wanda zai saya abu a gunka kai kuma mai saya kar ka cutar da mutumin da zaka saya abu a wajensa wata rana ɗaya daga cikin magabata ina jin Hatamul Asammi ne ko shi dai ko wani daga cikin magabata na kwarai yana sai da tufafi sai wani bayahudi ya zo ya saya bayahudan nan sai bayan an tafi ya saya ya tafi sai shi Hatamul Asammi sai ya tuna a shi tufafin da aka sayar wancan bayahudan akwai buluwa a jiki da haka sai ya hau doki ya yi tafiyar mulamulai masu nisa har sai da ya je tarar da bayahudan ya ce malam ga kuɗinka tufafin da aka sayar maka akwai matsala a jiki shi ba sai ya ce gaskiya ni ma kuɗin da na bayar dama bai cika ba ga sauran wannan dalilin gaskiyar da ya ga an nuna a wannan cinikayyar ina jin yau dalilin da bai gudan ya musulunta saboda ganin kyawun halin wannan din to saboda haka mu a matsayin mu na musulmai wakilai ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamata a cikin dukkan mu'amalolin mu rika nuna koyarwar addinin kada mutum ya rika amfani da dabarori yana cutar da mutane musamman ma yan ƙauye ko kuma waɗanda ba addinin mu ɗaya ba daidai bane wannan addinin mu addini ne na gaskiya Allah ya bamu ikon aiki da abin da muka ji Allah kuma ya jibanci duka lamuran mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk allahumma salli ala sayyidina muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina muhammadin fil mali ala ilaha yujin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين